الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al-arba'una an-nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na 18 a cikin wannan littafi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 19 qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama yace al-hadithu at-tasi'a ashara hadisi na 19 a cikin wannan littafi an abil abbas wannan hadisi an amso shi daga baban Abbas shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa wato Abdullahi dan Abbas ɗaya ne daga cikin ahlul baiti sannan kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ma'aiki ya mai addu'a ta ilimi Allahumma allimhu alkitaba wal hikma Allah ka karantar da ka sanar da Abdullahi dan Abbas littafin ka alqur'ani ka fahimtar da shi alqur'ani sannan kuma ka fahimtar da shi sunna wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana tsaye wajen Ka'aba sai ga ummul fadli mahaifiyar Abdullahi dan Abbas tazo za ta huce yace mata ya ummul fadli ce labbaik ya rasulullah ce zan baki albashir innaki hamilun bi gulamin kina dauke da ciki na yaro ce to tace wa ya ce maka ina dauke da ciki na yaro ka san cewa kuma quraishawa abokana adawar ku abokan fadan ku sun ce ba yanda za a haifa muku yaro ce ba kulu daki gaya miki ne nake yanzu abin da nake so idan kika haifi wannan yaro ki kamun shi kalki bashi komai ki kamun shi shikenan ana haifar Abdullahi dan Abbas ummul fadli da tazo gida ta ce wa mijinta Abbas ibn Abdul Muttalib to gashi wa abin da dan uwanka ya faɗa mini kai tsaye Abdullahi dan Abbas ya zai wa annabi godiya to da aka yi Abdullahi dan Abbas sai aka kawo ma'aiki shi da aka kama shi ma'aiki shi ya saka mai suna Abdullahi ya mai addu'a sai ya ce idza habibihi falatajidannahu kayyisan tafi da shi lalle wallahi zaki same shi mutum ne mai hankali mai hazaka to Abdullahi dan Abbas sai da ya zamanto in dai tafsiri ne kake nema in dai tafsiri ne tarjumanul qur'an ne shi yasa bangaren tafsiri zamu ga cewa yawanci cikin tabi'ai dalibansa sun fi magana akan tafsiri saboda shine baharul ilmi koje da ilmi kenan to Abdullahi dan Abbas yace kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallama yawman yace na kasance a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ma'aiki yayi min kuturi ya dora ni a bayan shi a saman dabba muna tafiya da shi saboda ma'aiki tafiya da shi akwai alkhairai masu yawa فقال يا غلام مايكي عليه الصلاه والسلام yace wa Abdullahi dan Abbas ya kai yaran nan inni uallimuka kalimatin mayiki yace wa Abdullahi dan Abbas haqiqa ni zan sanar da kai wadansu kalmomi wanda idan kai ke wadannan kalmomi din ka rike su kake aiki da su to zaka samu alkhairai masu yawa na farko ihfazillaha yahfazka azza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abdullahi dan Abbas ka kiyaye dokoki na Allah. Yahfazuka, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma ya kiyaye ka. Ka kiyaye dokoki na Allah, sai ya zamanto kana ɗaya daga cikin waɗanda ma'iyya khassa za ta shafe su. Wato idan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye bawa, shi ne Allah ta'ala zai sanya idan shi da kulawar shi da kariyar shi da ƙarfafawar shi game da wannan bawa. Sai ya zamanto yana cikin kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Maiki alayhi salatu wassalam ya ce wa Abdullahi dan Abbas, ka kiyaye dokoki na Allah, za ka samu kulawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gabanka, za ka samu kulawar Allah a tattare da kai. Wato lokacin da bawa wanda yake kiyayewa dokoki na Allah, duniya za su ce su sayo shi gaba ko? Wallahi ba su isa ba. In har ka ga bawan da yake kiyayewa dokoki na Allah, duniya ta sa shi gaba kuma sun yi nasara a kan shi, to haka Allah ta'ala ya kaddara dama. Matuƙar kana kiyayewa dokoki na Allah, to kai kuma Allah ta'ala zai kiyaye ka. Mazala ce idza sa'alta, idan dai za ka yi roƙo, kada ka je ka wajen kowa ka zubar da hawayenka. Fas'alillaha, ka roƙi Allah. Duk abin da ka san cewa ba wanda yake yin shi sai Allah, to kada ka tafi wajen wani ka neme shi. Arziki, babu mai badawa sai Allah ko? Wadata, babu mai badawa sai Allah. Karatu, babu mai badawa sai Allah. Lafiya, babu mai badawa sai Allah. Kaza, babu mai bada shi sai Allah. To in dai wannan abin za ka roƙa ko? To ka roƙi wanda yake bada abu. Kada ka je ka zubar da hawayenka a gurin wani ka ce kana so ya arzuta ka. Ai, in kura tana maganin zawo, tawa kanta. La'alla shi wannan mutumin da za ka je wajen shi ka ce kana so ya arzuta ka, la'alla in shi mawadaci ne, akwai ƙannin shi da yayin shi da ƴan uwan shi wanda ka san talakawa ne, kuma ba za ka haɗa san da yake yi wa ƴan uwan shi ba da san ka. Kai wannan rana kai tsakane ya ganka. La'alla ma yau ne karo na farko da ka zo wajen shi. Inda a ce shi yake arzutawa, ba zai bar ƴan uwan shi da talauci ba. La'alla shi ma ba zai bar kanshi a cikin wannan yanayin da ka gan shi ba. To amma sai ya ga kanmu ya kunce, tunaninmu ya tafi, hankalinmu ya shiri, za mu je mu wajen wani mu ce muna neman arziki. Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai arzutawa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Kana neman ilimi, to ka gaya wa Allah, ka yi riƙo da sababi kawai, ka tafiya makaranta. In sujada ka yi ka ce Allahumma allimni ilman nafi'a. In addu'a kake bayan sallah ta farilla ka ce Allahumma allimni ilman nafi'a. In bayan ka gama tahiyya ta zama na ƙarshe ne ta sallama kenan ko, ka yi wannan addu'a ɗin. In ka tashi cikin dare qiyamul layl, duk lokacin da kai sujada da lokacin da zaka yi addu'a kai ta cewa Allahumma allimni ilman nafi'a, kuma kai al-akhdhu bil asbab, idan to kana zuwa makaranta, to sai ka wayi gari sai ka ga cewa abubuwan da kake tunanin ma zaka yi su, ka ma fice wannan matsayin yanzu. To amma in ya zamanto yanzu ka je ka bata lokacinka, ka ce kana son ilimi, ka je ka korowa na ka ce so nake ka bani ilimi, tunaninka daga ajiyon shi zai hudo ya damƙa maka ya ce gashi da yaka yi ka sa a cikin ƙwaƙwalwar ga kokoya ne, ba kartin mimuwar ba ne fa, an gane da kyau. Sai dai ya baka shawara, shawara zai baka a matsayin shi na wanda ya bi wannan gurin ya huce, da kuma yanda ya kamata ka bi matakai in kana so ka fahimci abu. Kowane ɓangare idan mutum ya ce zai yi wa gurin wannan kutse ko, to sai ya taɓata lokacin shi akai. Shi yasa in za ka shiga guri, to ka tambayi wanda suka san guri, daga nan kana so ka tafi jado, ko ka ce ai kai abin ka so kake ka yi shi a sirrance, sai ka tafi jado a duba. Kawai in ka ji hawa mota, ina za ka yi ka ce ina wata motar ina ce a ce ta Kano ce, to fita yi. In ka je Kano kawai ka je ka canka hallo ka shiga mota, ina za ka yi ka ce motar ina ce na a ce wannan ta haɗe ka ce mata yi. Kawai ka yi ta tafiya, sai kai wata guda a hanya ka bata kudin ka daga ƙarshe in ka tambaya ina ne za kai ka kace kai ai so ne kaje ka tafi ka dabu jado sai jado ina ga muka da jado na jado ka fito daga Niger kuma ka barta yana sai ka fara kuma ci da yatsa lokacin da zaka yi tambaya in aka dora ka a hanya shikenan ka gama as-sa'i baya bata to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan zaka yi tambaya to ka tambayi Allah subhanahu wataala shi kadai thoban wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man yatakaffalu li Allah yas'al an-nasa shay'an wa atakaffalu lahu bil janna wa zai bani lamani wa zai bani garantin cewa ba zai tambayi kowa komai ba ni kuma zan bashi garantin aljanna in dai baka roko to kai kuma zaka samu garantin aljanna bani yace muka ce kware ga muna tun daga wannan lokacin subhan bai taba tambayar kowa komai ba akwai waɗansu mutane guda 6 ko 7 ko 8 a 7 ko 8 ko 9 kamar da yake cin hadisin Auf ibn Malik wanda yana cikin sahih Muslim manzo Allah ya ce musu wala tasalun nasa shay'an ce falaqad ra'aytu ba'da ula'ika nafri yasqutu sawtu ahadihim fama yasalu ahadan yunawiduhu iyyahu manzo Allah da ya musu baya ya ce to kada ku dinga roƙan mutane komai Auf ya ce wallahi na ga ɗaya daga cikin su wata rana yana tafiya kirhon shi daga saman dabba ya kubce hadi amma bai cewa kai da Allah ban Allah mai komin kirhon din nan sai da dabbare ya sauko ya dauki kashi ya hawa saman dabbare huci saboda ba sa so su tada maganar da suka yi a gaban ma'aiki roko illa ne bai dace ba a matsayinka na musulmi ka zamanto mai roko khasatan irin abubuwan da ake a yanzu za a ga mutum ya fi karfin abin da zai ci a gidanshi ya fi karfin kaza ko saboda wani ya siyi mota ko saboda ya gina gida face yake je shi ya dinga roƙo a matsayin shi na da'i bai ma dace ba bai dace ba in kana so ka yi da'awa shine ka rakka za da kyau akan abin da ya shafi abin da Allah da ma'aiki su a karantar ma'aiki bai hau mota ba har ya koma ga Allah dan baka hau mota ba har ka koma ga Allah baya kawo cikas cikin da'awarka in ta zo ta ayi amfani da ita in ba ta zo ba ba wajibi ba ce ba ta daga cikin daruriyat na rayuwa mun gane da kyau ma'aiki yace idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi idan zaka nemi agaji da taimako to ka nema a wajen Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato Allah tabaraka wa ta'ala a wajen shi ake neman taimako duk taimakon da ya zamanto ba mai bada shi sai Allah to kada ka nema a wajen wani akwai taimakon da mutum zai iya maka shi a matsayin shi na abokin tafiyarka akwai kuma wanda taimakon da sai Allah yake yi taimakon da dan adam yake iya yi babu laifi ka nema a wajen shi a lokacin da kake bukata ka zo ka kana so zaka yi laftu ka dora budandana guda 4 a saman motanka ka kukulla musu da igiya da komai kana so ka samu wani ya kama maka ka dora abu laifi in ka ganka ce da Allah bawan Allah ce makamin mu dora wannan budan mun gane da kyau wannan taimako ne wanda dan uwanka dan adam zai iya maka amma dai taimakawar da ba wanda yake yin ta sai Allah ka nema a wajen wani wannan shirka zaka yi in kai haka na lokacin da mutum ya tuntube taimako ya nemi taimakon Allah ce Allah ta'ala da fa ka faɗe shi ya tashi sai ya kirayi wani annoban bai dace ba wannan bai dace ba wa alam ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa abdullahi dan abbas kai sani annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in wato haqiqa al umma gabaki dayan su da a ce za su tattaru akan su amfanar da kai da wani abu akan su kara ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ma'aiki yace ba za su amfanar da kai ba ba za su karar da kai da komai ba face dai da abin da Allah subhanahu wataala dama ya rubuta shi cewa wannan abin naka ne al'umma gabaki ɗayan su haɗu ba wai ƴan unguwar ku ba ba ƴan garin ku ba ƴan jahar ku ba ƴan ƙasar ku ba ba ƴan yankin ku ba duniya gabaki ɗayan su haɗu akan su amfanar da kai da wani abu to ba yanda za su amfanar da kai da wani abu face dai abinda Allah ta'ala dama ya rubuta naka ne wannan abu sai zama to su sababi ne amma dama abu ne wanda yake kana wato ka kana zalika fi kitab inna zalika fi kitab inna zalika Allah yasir a rubuce yake a cikin littafin lawl mahfuz an gane wa in ijtama'u ala an yadurruk Maiki yace inda a ce al'umma za su haɗu gabaki ɗayan su akan su cutar da kai bishai'in da wani abu akan su jefa ka cikin kunci akan su janyo maka matsala akan su karya maka tattalin arzikinka lam yadurruka illa bishai'in qad katabahu Allahu alayka madala ce ba za su cutar da kai da komai ba face dai da abin da dama Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta zai faru akan ka tun kafin ya halitta sammai da kasai da shekara 50 to mene abun a cikin abun ta da hankala ba abun ta da hankali a ciki idan ka ga dan adam ya bata rai kan abun da ya rasa bai ma fahimci wa menene kaddara wani ya zo shi yana rabo ana a kaddara wani yana raba miliyan miliyan kuma sai Allah ya kaddara a cikin mu akwai wanda ba zai samu miliyan din nan ba ko Allah bai kaddara ba tun fil adar zai samu miliyan din nan yana ciki za a raba kuɗin wallahi a zo kan shi a tsallake shi kuma ba wai babu kuɗin ba ne kawai tsallake shi zai aka zo kan shi shikenan kuma a matsayin shi na wanda yake musulmi bai kamata ya ja ba da kaddara ta Allah kawai ya ƙara godewa Allah sai alhamdulillah alhamdulillah ya samu wani daga cikin abokan shi ya taimaka mishi ya bashi jika goma to sai zaman to wannan jika goma ita ce Allah ya kaddara zai samu shi kuma abokin shi Allah ya kaddara zai samu miliyan 1 ba jika goma shikenan sai zaman to kowa ya tashi da abin da ya dace amma sai ya ga mutum yana tada jijiyoyin wuya wannan dan iska ne matsiyaci ma akwai ya shi nan ya zo shi ya raban shi yana gani na ya tsallake ni ni kuma nace bai saba mishi magana to aika mishi magana tunda har kaza zage shi aika mishi magana ka rage mishi inda a ce rabanka ne ko wallahi kana gida a kwance zai je ya kurkura maka gida yace wannan takanas na ware ta Kano takanas ta maradi ne ta taki tun daga gida na nace in ka maka wannan ka sha ruwa kace to allona a cikin ambulan mai ce a ai hakuri kadan ne dai kai tunanin ka wata jika goma jika 20 ce sai ka je ka bude ka ga ashe ma ba wai sai fa bace dolar ne kace ka murje ido kace mawlaki ne nake koko a ya gazatan ne daga karshe sai ka kira wanda kake gidan haya shi kace Alhaji wannan watan da insha Allah za mu bar maka gidanka yace to lahiya ma in abin ne babu an daga maka wannan watan na yahe maka kace a ba ka isa ma kace ka yahe mini ai na fakar mu gidanka to daga karshe sai ka dai wata hauka kadan ma to in dai abin da Allah ta'ala ya kaddara ko zai same ka to wallahi ba yanda za a yi mutane su kare maka wannan abu in abin da Allah ta'ala ya kaddara ba zai same ka ba to mutane su yi ta sokowa ba yanda za a yi wannan abin ya same ka saboda haka Allah ya kaddara rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu ba yake alaihi salatu wassalam yace an dauke alkalimma wato abin da ake rubucewa yanzu na ayyuka na bayi gabaki ɗaya wannan abin da yake can ne dama a rubuce lokacin da Allah subhanahu farko abin da Allah ta'ala ya halitta shi ne alkalam yace da shi uktub yi rubutu yace me zan rubuta Allah yace ka rubuce duk abin da zai gudana a cikin bayina gabaki ɗaya har zuwa tashin alkiyama to yanzu gabaki ɗaya wannan alkalam ya gama aikin shi yanzu kawai iya abubuwan da ake rubutawa na abin da ka aikata ne takardun da suke hannun mala'ika wa inna alaikum lahafizina kiramin katibina wannan shine amma dai wancan alkalami wanda awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala alkalam ya gama da aikin shi wajaffati suhufu sannan kuma takarda wanda aka rubuce wannan ayyuka na bayi gabaki ɗaya a cikin ta bushe ba ma dan ya bace irin wanda zaka ce wani abu zai goge a tana nan ta bushe karas wannan hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa fi riwayati ghayri Tirmidhi a cikin wata riwaya ta wani al-Imam Tirmidhi maiki alaihi salatu wassalam yace ihfazillaha tajiduhu amamaka wato ka kiyaye dokoki na Allah zaka samu kulawar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a gabanka, wato zaka samu kulawar Allah a tare da kai gaba da bayan ka da damar ka da hagun dinka. Ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda. Maiki alayhi salatu wassalam yace wa Abdullah dan Abbas, ta'arraf ila Allah, wato ka nemi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya san da zaman ka. Firrakhai a lokacin da kake cikin yalwa, mun gane da kyau a lokacin da kake cikin yalwa ta wadata ce Allah Ta'ala rufa maka asiri, to kai ayyuka na alkhairai wanda ilaihi yas'adul kalimut tayyib, ta kowane lokaci ayyukanka na alkhairai su dinga hawhawa. Ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka gina asibiti, ka gina likita, ka gina forage, ka dauki nauyin dalibai suna karatu a lokacin da kana cikin yalwa. To yanzu ya arifka fi shiddati, Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da rubuta maka ladan alkhairin da ka saba yin shi a lokacin da kana cikin yalwa, lokacin da ka shiga cikin kunci. Mun gane da kyau ka saba lokacin da Allah Ta'ala ya rufa maka asiri. Yan unguwar ku sun sani, duk wani maraya na unguwar nan yaunin karatun shi akan kai, duk wani maraya na unguwar nan yaunin cin shi akan kai, duk wani maraya na unguwar nan in ya kamu da rashin lafiya kai ne baban shi. Kenan sai ya zamanto wata jarrabawa ta zo ta, gashi yanzu ba zan can maraya ba ake kai din ma kanka sirta ka zama maraya. Mun gane da kyau sirta yatima. To yanzu a wannan lokacin kana matsayin maraya din, kuma Allah Ta'ala zai ci gaba da rubuta maka ladan abin da ka saba yi a lokacin da kana da akwai. Mun gane da kyau, shi yasa lokacin da mutum ya samu wadata yayi kokari ya aiki na alheri, wanda bayan wannan wadata ta tafi Allah Ta'ala zai ci gaba da rubuta mai lada, saboda haka Allah yake. Ko kuma lokacin da kana da lafiya kayi kokari ka muri da lafiyar nan taka, idan ka kamu da rashin lafiya sai ya zamanto abin da aka saba zuba maka a lokacin da kana da lafiya za a ci gaba da rubuta maka shi. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Lokacin da bawa Allah ya kamu da rashin lafiya, Allah zai ce wa mala'ikan shi waɗanda suke kula da wannan bawa, yace duk abin da kuka kasance kuna rubuta mai a lokacin da yana da lafiya na alkhairi ku ci gaba da rubuta mai har ya samu lafiya, ka shiga cikin bonus. Amma in ya zamanto lafiyarka baka yi wani katabus da ita ba, komai baka yi da ita ba, to lokacin da ka kamu da rashin lafiya ba wani abin da za a rubuta maka. Amma ga wani a kwance a likita, amma ana rubuta mai ladan kullum yana karanta izo 20, ga wani shi kuma a kwance a likita ana rubuta mai ladan kullum yana karanta izo 1, ga wani shi kuma a zero yake, saboda wannan ya mori da lafiyar shi ta hanyar karanta izo 20, wannan ya mori da lafiyar shi ta hanyar karanta izo 1, wannan shi kuma bai mori da lafiyarsa ba. To shi yasa mazala ce ta'arraf ila Allah, ka nemi samun matsayi a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala a lokacin da kake cikin yalwa. Ar-raha din nan ba wai ana nufin wadata kadai ta kudi ba, lafiya din nan ba jarin talaka bace kadai, har mai akwai jarin sace. In mutum ba shi da lafiya sai ka je likita za ka gano kimar lafiya. To lokacin da ka fada cikin matsala sai Allah Ta'ala ya tuna da kai. To amma za ka ga cewa waɗansu ba sa sanin Allah sai lokacin da suka shiga cikin matsala. Wallahi wani bai ganewa wannan almajiri ne wannan malami ne sai lokacin da aka rike mishi waɗansu kuɗaɗen shi miliyoyi, sai ka je yana tambayar ina malamai na kirki suke. Mun ga inda cewa zuciya zai haɗa shi da malamai na kirki, ya fada cikin matsala kina ba wanda za su gaya Allah. Gabaki ɗaya ɗauki shekaru da dama bai ma san ba malamai a unguwar shi, bai ma san ba limamin unguwar su. Shi dai in ya zo shi kullum a raka a sahu na baya yake sallah, bayan ya gama sallah ana sallama ya tashi ya fita. To yanzu ya fada cikin matsala, malam dama ya gan shi bayan an yi sallar asuba yana sallamewa ya wayo ya gan shi a sahu na farko, ya ce alhaji wani ne wa a zaune a sahu na farko lahiya ma? To ashe shi riga malam masallaci ne shi malam. In ya yi shiru bayan allafa shi malam shi alhaji zai tashi ya sanarwa, ce yan uwa gashi haƙuri za a yi da sauransu a kama mana da adda, ce sai yanzu ya san a kama mishi da addu'a. Ya sa waɗansu daga cikin bayin Allah ba sa ganewa ni'imar da Allah Ta'ala ya ba su su ci mauriyarta sai lokacin da Allah ta'ala ya niyyar amsha kayan shi, kuma sai su dinga kokarin Allah ta'ala ya dawo musu da ita bayan Allah ya niyyar amsha kayan shi. Inda a ce kayi abin kirki a lokacin da ya dace kai da kai, to in wannan abin ya tafi ko wallahi kimarka tana na a gurin mutane kamar kana da wanda suka saba gaida ka a lokacin da kana da, yanzu ma an sa ganka za su gaida ka saboda sun san jiya ce ba ta maganin yau, sun san haka Allah ya kaddara rayuwa. Kuma za ka cikin abokanka ƴan kasuwa waɗansu sun yi ta kokari dai akan cewa su ga sun ɗauke maka waɗansu yaunin wanda da yauninka ne, amma kuma tunda yanzu wannan yanayi ya shigo sai su ɗauke maka waɗansu nauyi. Wa'alam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka yi sani annama akhda'aka, haƙiƙa abin da ya kuskure maka, abin da bai sare ka ba, lam yakun li yusibaka, dama ba kaddara zai same ka ba, duk jifan da kaga ya tsallake ka ba za ka ce ba wallahi dai ina kallon tele ne, wannan shinuwa da nake kallo Allah musu albarka, da a ce ba na kallon su ko da ya jeho da ban fura ba nayi kaza da cak zai take ni, a'a ai ba shinuwa ba, ko su kansu shinuwa ko su kansu shinuwan jifan da Allah ya kaddara zai same su in yazo samu su yake barantana kai wanda kake ganin cewa a matsayinka na photocopy ne nasu. Wama asabaka lam yakun li yukhdi'aka, dukkan abin da ya same ka mai kyau ko rashin kyau, to dama ba kaddara wannan abin zai kuskure maka ba. Idan kaga abu ya same ka kalka ce wallahi da suwa ne suna nan ba inda zai wannan abin ya same ni, a'a haka yake ko suna nan din iya abin da zai same kan kenan. Wa alam kai sani annan nasra, wato haqiqa taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'a sabri, yana tare da haƙuri. Duk wanda yake so ya ci nasara akan tafiyar sa ko to dole sai yayi haƙuri, ba wata tafiya da zaka ga mutun yana yi kuma ya kai ga gaci ka ce mishi bai ci haƙuri a hanya ba, dole sai an yi haƙuri. Wallahi duk wani wanda za ka ganshi a cikin babban matsayi ko wallahi wani in ya gaya maka abin da ya sai ka ce kai lalle abin da ka samu dinna za mu taya ka murna ne, ba wai faɗa za mu yi da kai ba. Wani za ka ga sai ya kwana uku ba a gidan shi ba, wani sai ya sati ba a gidan shi ba, wani sai ya ga cewa barci da ake na dare ko to shi dare ya maida shi lokacin nema ne ba lokacin barci bane, kai wanda baka da hadafi kai ne ka maida barci dare lokacin barci, amma shi ya san menene dare. To da ƙarshe in ya karanta maka labarin shi, wani malami ne yana gaya mana akwai wanda suka karanta wa alamu ana maganin to na'am, suratul anfal wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dhul qurba. Idan ka dauki aya ta 10 ta farko wa alamu zuwa walau tara, aya ta 20 zuwa wa'idu, to wa'idu aya 10 ce wa'idu wa ala wa'idu zuwa bakin ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra, wannan ayar 10 ya ce mana ya tafi kaɗan rani da wannan ayar goma hali je dawo duka ita ce yake karantawa, ba ta haddatu ba. Aya goma ina ga a yanzu a matsayinmu da basu gaugawa wanda kake so sha yanzu biya yanzu, safaha ɗaya in ka mata biyawa 30 biya 40 ka ga bata shiga ba sai ka ce kai wannan safaha bari ka tsallake ta, wallahi ba lallai bane zaka samu cinyawa safaha ɗaya biyawa 100. Wallahi a cikin wanda muke tare da su a can gida akwai wanda wallahi Allah yake mishi biya 2000, wallahi yake wa Allah biya 2000. To yanzu irin wannan in mutum bai yi haƙuri ba, ka zo ka guri ka tarro shi da sarƙaƙiya sai ka ce kawai so kake da ƙarfi ka kosa ka wuce, to zai zama to kai goma ba za ka yi nasara a gurin ba, sai da aka ce ka karanta wannan gurin sai ka kama an dora maka dutse alaka zuwa. To amma in kai haƙuri ka mu'amalanci guri da wahalar shi yanda yake baka wahala, ka ɗauki haƙuri da kullum kana hadda ko ka bashi sati guda ka ce wannan satin gabaki ɗaya ba wai na hadda bane, kullum rana ɗaya kawai za a yi hadda mai kyau, sai ga cewa in kai wannan haddan mai kyau ko ka ƙare da shi. Amma in ka ce ba za ka yi haƙuri ba a kan shi gaugawa za ka yi, to gaugawa duk wanda ya ce zai gaugawa cikin tafiyar shi ba zai ga nasara ba. hakuri cikin tafiya shine yake kawo nasara. Wa annal faraja ma'al karb, wato hakika yayewa damuwa da bawa ya shiga ya ganshi a cikin da a cikin yayewa, to ma'al karbi tana tare da damuwar. Wato lokacin da bawa ya shiga damuwa, ya sa akan shi cewa wannan damuwar yanda da baya cikin ta yanzu ya shige ta ko, to yayewa za ta zo ta daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma'al usri yusra, wato haƙiƙa akwai sauƙi tare da duk wani tsanani da bawa ya shiga. Duk wani tsanani da za ka fada cikin shi, matsala ta rayuwa, idan dai ka yi haƙuri, to Allah ta'ala zai kawo maka sauƙi. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi, wannan Tirmidhi ya rawaito shi, yana ga sai mu kwana a nan gun. Abin da muka yi daidai, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai. Abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.